Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif tare nake da dan mutan gumal Sarfila Hashin da sauran abokan aiki. A wannan shirin na safiyar Juma'a 5 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilin da kanin labarai.
To Hawwa, kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin kunan bakin wake biyu da suka kashe mutane 84 a Iran. Jiya Alhamis, ministan tsaron Isra'ila ya sanar da shirin kasar na shiga wani sabon mataki a yakin da take ci gaba da yi a tsirin Gaza. Daga nan za a ji cewa masana tattalin arziki na Majalisar Dinkin Duniya sun yi hasashen samun raguwar ci gaban tattalin arzikin duniya a wannan shekara.
Kanan labaran kenan. Idan muka waiwayi rahotannin namu, za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya da suka hada da masana tattalin arziki da 'yan kasuwa suka rika bayyana ra'ayoyinsu game da batun da wasu 'yan majalisar dokokin kasar ke yi. Daga nan an fara amfani da kudin kasar Sin, wato China, a kasuwar canjin kudade domin karya lagwan dogaro da dalar Amurka.
A fahimtar da mutane 'yan kasa da cewar kasar ce a gabansu, ta kishin kasar su a gabansu. Kada su dinga kallon bangaren su, su dinga kallon kasar da baki.
To muna fatan za a yi mana gafara domin ba wannan ya kamata a ce kun saurara ba. Muna kuma tafi da wata tattaunawa da masani a fannin ilimi da kan sharhi akan al'amuran yau da kullum dangane da matsalar rashin tsaro da wayewaye, wato da ta yi wa Najeriya daurin goro. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da matoran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Manuniya, wanda Isa Lawal Ikara kan shirya ya kuma gabatar. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin kunan bakin wake biyu da suka kashe mutane 84 a Iran, waɗanda suka taru domin tuna da janar Qasem Soleimani a bakin kabarinsa, wanda wani harin jirgin Amurka maras matuki ya kashe shekaru 4 da suka gabata. A cikin wata sanarwa ta fitar ta kafar sada zumunta, kungiyar ISIS ta ce wasu 'yan uwa shahidai guda biyu sun nufi kabarin Soleimani da ke Karman a ranar Laraba a kudancin Iran, inda suka tayar da bawanman da ke jikinsu a cikin jama'a. Kungiyar ISIS ta ce harin da Allah ya ba su dama wani bangare ne na yakin da take yi na kashe su a duk inda aka same su, wanda ke auna makiyanta da sauran waɗanda take ɗauka kafirai a ciki har da 'yan Shi'a a Iran. Soleimani, wanda ya jagoranci rundunar Quds Force, reshen dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran na ayyukan kasashen waje, ya kasance babban makiyin ISIS, kungiyar masu tsoron ra'ayi ta Sunni da ta kai har-har a baya Iran, mafi yawan mabiya Shi'a. Jiya Alhamis, ministan tsaron Isra'ila ya sanar da shirin kasar na shiga wani sabon mataki a yakin da take ci gaba da yi a zirin Gaza, ciki hada dabarun kai hari a arewacin kasar. A cikin wata sanarwa da ofishin ministan tsaron Yoav Gallant ya fitar, na cewa a yankin arewacin zirin Gaza za su koma ga wani sabon salon yaki bisa ga nasarorin da sojoji suka samu a ƙasa. An tsara dabarun da za su haɗa da kai hare-hare, ruguza ramukan ƙarƙashin ƙasa tare da hare-hare ta sama da ta ƙasa, da kuma ayyukan dakaru na musamman, inji Gallant. Isra'ila ta fara yakin soja na kawar da kungiyar Hamas bayan da mayakan suka tsallaka zuwa kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba. An sako wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, yayin da kusan 130 ke ci gaba da zama a Gaza. Jami'an kiwon lafiya na Gaza sun ce sama da Falastina 122,400 aka tabbatar da kashe su, yawancinsu mata ne da yara ƙanana, a farmakin da sojojin Isra'ila ke kaiwa zirin Gaza. A ɗaya ɓangaren kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya nufi yankin gabas ta tsakiya da yammacin jiya Alhamis, a daidai lokacin da ake ƙoƙarin ganin an kai ɗaukin gaggawa a yankin Gaza, biyu bayan matsin lamba da ƙasashen duniya ke ci gaba da yi wa Isra'ila na ta rage asarar fararen hula na Falastino. Wannan ita ce ziyarar Blinken na hudu a gabas ta tsakiya tun ranar 7 ga watan Oktoba, kuma na zuwa a daidai lokacin da yakin Isra'ila da Hamas ke dab da cika watanni uku. Amurka da Birtaniya tare da Turai da sauransu sun sanya Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci.
An jima kadan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga Abuja babban birnin Najeriya inda Alhassan Bala ya labarta mana yadda wasu masana tattalin arziki da 'yan kasuwa a kasar suka rika tofa albarkacin bakin su dangane da kudurin wasu 'yan majalisar dokokin kasar na ganin an karya lagon babake ran da dalar Amurka ta yi a kasuwar canji ta yin amfani da kudaden kasar Sin wato China kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aika mana.
Inusa Suleiman Kalo dan kasuwa ne da ke shigo da motoci daga kasashen waje shekara da shekaru. A baya-bayan nan musamman a shekarar 2023 da ta kare, sana'arsa ta fuskanci matsaloli sakamakon tashin farashin dalar Amurka wanda ita ce akasarin 'yan kasuwa a Najeriya suke siyo kaya daga kasashen waje.
Yau sai ka sayar da mota, ka siyo motar nan miliyan 10 ko miliyan 20. Idan ka sayar da ita, in tai ma wata ɗaya in ka sayar da ita, kuɗin da ka sayar in ka koma za ka sayi wata. Saboda wannan hawan dalar nan sai kaga ribar da kaci ta zama faduwa.
A watan Disambar shekarar 2023 kamfanin jaridar Bloomberg ya fitar da rahoton hasashen karin faduwar darajar naira a shekarar 2024. Farashin komai a kasar na ta'allaka da farashin dala. A wani yunkuri na rage bukatar dala a harkokin kasuwanci da kuma tashin farashin kayan masarufi a Najeriya, majalisar wakilan kasar tana kokarin fitar da doka ta ganin an fara amfani da kudin kasar China Yuan wajen hada-hadar kasuwancin kasashen waje. Jafar Gambaleko shine dan majalisar da ya gabatar da kudirin.
Kowane harka ta kasuwanci da kai a Najeriya sai ka nemi dala. Sai ya zama dala banda abinci da magani, ba abin da ake nema a Najeriya kamar dala. Kuma gaskiyar magana shine 'yan Najeriya talakawa su suke shan wannan radadi. Ni kuma a matsayin na dan majalisa da na damu da damuwan Najeriya, nayi tunani nayi la'akari cewa wanda suke amfana da wannan harkan dala ba wai kasan Amerika bane, yan Najeriya ne wanda ba su da tausayin yan Najeriya.
Sai dai wasu masana tattalin arziki suna ganin amfani da kudin China Yuan ba zai yi tasiri ba muddin kasar bata kara yawan abubuwan da take fitarwa zuwa kasuwannin duniya ba.
We are looking at money as children are looking at biscuit.
Muna kallon kudi ne kamar yanda yara ke kallon biscuit, domin ba mu san hakikanin ma'anar kudi ba. Inda mun sani ba za mu yi yunkurin amfani da kudin kowace kasa ba domin rage yanda darajar kudin mu ke ci gaba da faduwa ba.
The burden on our own currency. So we need to appreciate our money through
zamu iya farfato da tattalin arzikin mu ne ta hanyar samar da kayayyaki, hanyar tattalin arziki, hanyar kasuwanci. Idan ba haka ba, duk kasar da muka dauki kudin ta zamu koma gidan jiya ne kawai.
Whichever country we adopt their money, we will still go down the drain.
Shi ma dan kasuwar motoci Inusa ya ce baya tunanin wannan yunkuri zai yi babban tasiri.
Ta wani gefen zai taimaka, amma ta wani gefen ban yi tsammani zai tasiri ba.
Hukumar kididdiga ta Najeriya dai ta ce ana ci gaba da samun raguwar samar da kayayyaki, yayin da kamfanoni ke ci gaba da rufewa, wanda ya haddasa raguwar yawan kayayyakin da ake fitarwa daga Najeriya, wanda ya sa kasar ke ci gaba da dogara da kayan kasashen waje. Alhassan Bala, Taskar VOA, Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaida Alhassan Bala, ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfili ya shigo da cigaban labaran duniya.
Afirka ta Kudu ta shigar da yankin Gaza gaban wata babbar kotun duniya, tana mai zargin Isra'ila da kisan kayi dangi a wata doguwar takardar korafi da ta shigar, kuma kotun duniya na shirin sauraron shari'ar a mako mai zuwa. Isra'ila ta shigar da karar ya kasance zargi maras tushe, kuma fadar White House ta yi watsi da shi a matsayin mara inganci. Fiye da Falastina 22,000 ne suka halaka tun bayan da Isra'ila ta fara kai wa Gaza hari, a cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza. A baya dai jami'an Amurka sun nuna shakku kan waɗannan alƙaluman, lura da cewa ma'aikatar ta Hamas ce ke tafiyar da ita, ƙungiyar da aka zaɓa domin gudanar da mulkin Gaza, kuma reshenta da ke ɗauke da makamai ne ya ƙaddamar da wani mummunan hari na 7 ga watan Oktoba a Isra'ila, wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 1,200. Masana tattalin arziki na Majalisar Dinkin Duniya suna hasashen samun raguwar ci gaban tattalin arzikin duniya a wannan shekara, yayin da murmurewa daga cutar COVID-19 ta kasance da mabambantan sakamako a duniya. Kuma wasu al'amura kamar sauyin yanayi da rikice-rikicen yankuna na iya lalata ci gaban. Babbar rahoton Majalisar Dinkin Duniya na halin tattalin arzikin duniya ke cikin 2024 da aka kaddama ranar Alhamis. Ayyukan ci gaban tattalin arzikin duniya zai ragu daga shekarar 2023 da aka yi kiyashin da kashi 2.7 cikin 100 zuwa kashi 2.4 cikin 100 a bana. Kasa da adadin ci gaban da aka samu kafin barkewar annobar da kashi 3 cikin 100. Shantanu Makarji, daraktan sashen nazarin tattalin arziki da manufofi na Majalisar Dinkin Duniya, ya ce kasashen da suka yi abin kirki a shekarar 2023 su ne manyan kasashe masu karfin tattalin arziki, musamman Amurka, har ma da Brazil da India da ma Mexico. Daga ƙarshe, Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa tana sa ran a gudanar da zaben ƙasa mai zuwa a Pakistan cikin gaskiya da adalci da bin dokokin ƙasa. A ranar 8 ga watan Fabrairu ne al'ummar kudancin Asiya mai yawan mutane miliyan 241 ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ranar 8 ga watan Fabrairu. Sai dai tsarin na demokaradiyya ya shafa ma da zarge-zargen tafka magudi a gabanin zaben. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaida a wani taron manema labarai a birnin Washington cewa bai kamata Amurka ta bayyana Pakistan takamaimai yadda za ta gudanar da zabenta ba, amma suna son ganin an gudanar da zaben cikin 'yanci da adalci da lumana, wanda ya hada da 'yanci da fa'al albarkacin baki da gudanar da taro da kuma gudanarwa cikin lumana, duk a cikin tsari na demokaradiyya mai fa'ida.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a Kanan Dabo, inda malami a babbar kwalejin ilimi ta Kano Dr. Sanusi Umar ya ce muddin ana son tsaro ya samu a Najeriya, to fa sai an faɗakar da 'yan ƙasar game da sa kishin ƙasa a gaba. Ga daktan da ƙarin haske a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho.
Ta'addancin nan a Najeriya ko kuma a ce Afirka gabaki ɗaya, magance ta'addancin nan abu ne mai sarƙaƙiya kuma yana buƙatar tsari iri-iri da ya shafi masu ruwa da tsaki. Kuma waɗannan wanda masu ruwa da tsaki su daban-daban abubuwa da za su yi daban-daban ne, ma'ana ana nufin a nan ba ɓangaren soja ba ko police ko immigration ko wannan, a'a kowa al'umma gabaki ɗaya wanda wannan abu ya shafe su, to sai sun ba da nasu wato tayoyin da taimako akan bisa wannan matsala da ta addabi al'umma a wannan lokaci. Amma mafi a'ala wadda za a kalli wannan matsalar shine gwamnatoci. Misali a ƙasa Najeriya akwai makwabtanta, to waɗannan makwabtan sai an samu haɗin kansu wanda ba irin yadda ake yi ba ne, mu bi a gargajiyance, mu bi a wantaka da muke da su, mu bi a ta harkar harshe da kuma addini da kuma kasuwanci. Da ya muke zaune aka zauna lafiya babu irin waɗannan abu, kuma me ye yanzu ya kawo su? To idan al'ummomi za su kalli wannan abu, gwamnatoci za su kalli shi, to abin zai sauki, domin za a daɗa fahimtar inda matsalar take. A bisa wannan ni ina gani akwai hanyoyi biyu. Misali za a ƙarfafa tsaro na tsaro, misali soja. To bayan sojan nan, soja baya iya yin abu shi kaɗai, sai an haɗa da 'yan gari. 'Yan gari za su taimaka masa, kuma sai an yi ƙoƙari an killato zukatan waɗannan miyagun masu ta'addancin nan, an samu su daga cikinsu wanda za su dinga taimakawa su sojojin suna samun bayani na ɓoye. Sannan a sa ido da ƙirƙirar hanyoyin sadarwa.
Ban ɗantsin numfashinka ba a daidai nan, dokta. Matsalar tsaron nan baya ga ta'addanci wanda kake bayani a kai, misali to su kuma irin kisan mummuke da zaka samu ana majuna a tsakanin cikin gida ita kuma wannan matsala ya kake gani ya kamata a ce an bi wajen samar da zaman lafiya tsakanin su kansu tsakanin su al'umma da zaka ga wancan ila ana majuna kisan mummuke da sauran su wanda shi ma al'amari ne da a iya cewa ya addabi Najeriya kuma matsala ce ta tsaro
wannan kuma hadin kai ne gwamnatoci za su yi misali jihohi da al'umma a fahimtar da mutane ɗan ƙasa da cewar ƙasar ce a gabansu sa kishin ƙasar su a gabansu kada su dinga kallon ɓangaren su dinga kallon ƙasar ga baki ɗaya wannan in kan kowa waye ya fahimci kansa to ya san ba wai al'ummarsa kawai yake wa aiki ba inda ya fito ɓangaren da ya fito ko layin da ya fito ko jiha da ya fito ko unguwar da ya fito ba nan ba a ƙasar za ka sa a gabanka kaka kalli addininka kawai ka kalli ai da addininka yake ka yi ɗan uwantaka da wani wanda baya wannan addinin kaka kalle shi wannan mai addinin ko wannan wanda yake wata ƙasa ba taka ba ko yake wani addini ba naka ba ka ce sai an bi naka ba za a bi nashi ba sai ka kalli kowane addini ai ya faɗi yanda za ka zauna da wanda baya wannan addini naka to ya za ka ajiye shi gefe kuma ka ce za ka zauna lafiya. Saboda haka kai ma musulmi ka gane cewar mai addini kaza akwai yanda aka shimfiɗa ma za ka zauna da shi sannan a gargajiyance inda aka haife ka akwai mu'amala ta shekaru ɗaruruwa wadda kakanninka suka zauna da maƙwabtansu ba yaƙi ba wasu abubuwa in ma an yaƙi an samu hanyar da aka samu sulhu to yaya wannan lokaci kai ba za ka yi ba ka bi wannan hanyar to sannan ita gwamnati ita ce za ta tsara hanyoyin da za a samu waɗannan haɗin kan sannan kuma gyaran shari'a shari'o'i da ake yi a al'umma a wannan lokaci ta samu tasgaro ma'ana shari'a wadda ta shekaru 10-20 ba a duba ta baya ba ta zamanto ta dace da tunanin mutane ta dace da yadda za a saurin gabatar da shari'a a yanzu aka samu daman gashi a rubuce na ni a neman shaidu a hukunta mutum akan abin da ake ganin yayi laifi to wannan zai sa ai maganin wato cin gindin juna misali.
To madalla masu sauraro ka da dai a shagali ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokacin ne da za a saurari shirin mu na gaba.
Manuniya. Ci gaba da taka takun takaddama kan tarin kudin da aka saka cikin kasafin kudin Najeriya na wannan shekarar da suke cewa a gaskiya akwai binne-binne
wannan kasafin kudi shi ake ga maka soki burutsu domin me yan majalisa har yanzu ban san kansu su yan majalisa
abunda aka ware gaba daya na manyan ayyuka ma trillion 8.7 to kin ga maganar tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki
su kuwa masana tattalin arziki da manazarta cewa suke cimurin curin bashin da ake ci wa Najeriya ma dai abin tsoro ne
yawancin bashin da Najeriya ta ci musamman shekara 8 da ta wuce na cikin gida bashin cinyewa ne
game da maganar baiwa ma'aikatan jihar Zamfara albashin wata guda kyauta kuwa gwamnan jihar ne yace ai idan ana son magance matsalar tsaro ma to ya zama wajibi a rinka kyautatawa mutane
kawai talauci shine zai kawo tsaro saboda idan mutane za su ci su sha kuma ai musu adalci to na yi imani ta'addanci shi ma zai rage
wadannan so mun taumuka tattabo cikin tarin muryo da za ku za cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assa assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar Juma'a ne kukan ba mu aran kunne. Shiri na 151 cikin jerin shashiyan manuniya, amma fa na farko cikin sabuwar shekarar da in Allah ya yarda babu haƙƙin wanda za a danne. Mai yiwuwa kuma kokarin dangar dangace danne haƙƙoƙin wasu ƴan yankuna a Najeriya ne yasa wasu masana ke kukan cewa a kasafin kuɗin fa akwai kwane-kwane. Sai dai kuma tun aka ji sanata Ali Induman da ke cikin ƴan kwamitin kasafin kuɗin masarjan tare da Najeriya na gaya wa duniya cewa ai duk zarge-zargen da ake yi kan kasafin kuɗin gaibu ne.
Mun ƙara kasafin kuɗin da kaɗan, amma duk sauran abubuwan da shi shugaban ƙasa ya zo da su haka muka yi bisa dalilai guda biyu ko uku. Na farko, wannan shi ne farkon kasafin kuɗin da shi shugaban ƙasa ya kawo. Muna so mu ba shi benefit of doubt. Tunda yana gaggawan a kan ya yi abun a zo a gani, to mu sai mu ba shi dama mu je mu gani. To shi yasa muka zo na kinga har wato magriba, har muka wuni, har ranar Asabar muka dawo mu yi aiki don mu tabbatar da cewa an gama da kasafin kuɗin. Ƙarshen ma su kamar chairman nawa da chairman na can majalisar wakilai ina jin so sa'an kwana biyu ko uku ba zai barci ba.
To ina wata takaddama da aka ce ya faru, aka ce an ba shiyar kudu kuɗaɗe masu tsoka amma arewa ba a bata komai ba.
Shi kasafin kuɗin nan da aka kawo, shi shugaban ƙasa ya kawo, abinda aka ware gaba ɗaya na manya-manyan ayyuka ma trillion 8.7. To kinga magana tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki. Amma muna kan bincike. Ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa har ma da kai na wakilai ba za mu zauna anan a cutar da arewa ba.
Shi ma dai shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masar wakilan tare Nigeria Honorable Abubakar Bichi ya ce duk abubuwan da aka kunshe cikin kasafin kuɗin abubuwa ne da ke bayyane.
Abin da muka ci ma shi ne naira 28.7
kuɗi na. Daga ina aka samu ƙarin?
An samu ƙari daga lissafin da muka duba wanda shugaban ƙasa ya kawo, farashin dala akan naira 750 wanda muka duba kuma kun sani cewa kowace cikin kasuwa dala tana naira 1,200. So wannan mun sa mun ƙara naira 50 akan kowace dala zuwa naira 800. Kuma hukumomi na gwamnati masu tsara kuɗaɗe irin su NPA da su custom mun kira su mun ce kuɗin da suke kawo na haraji ba su isa ba, ya kamata ne su ƙaro kuɗaɗe don a yi al'umma aiki. Kuma su tabbatar mana cewa za su iya ƙara kuɗi har naira 1,700,000,000. So haka muka samu ƙarin naira 1,000,000,000. Kuma waɗannan kuɗaɗe duk an sa su ne a manya-manyan ayyuka, a manya-manyan ma'aikacin gwamnati.
Amma akwai wasu jihohi fa da suka yi ƙorafin cewa babu wani abu da aka samu su a kasafin kuɗin ba.
Wannan kisan mutane su faɗa, amma ina tabbatar miki akwai masu maganganun propaganda ba gaskiya bane. Da suka hada lissafin manyan ayyuka suka ce 1,017,000,000. To kuma duka manyan ayyuka abinda aka ware a duka budget din 1,009,000,000 ne. So da haka daga nan zaki gane cewa maganar ba gaskiya bane.
Maganar matsalar kasafin kuɗin na bana amma a jihar Kaduna kuma ita ce ta taso. Barista Muhammad Ibrahim Zariyan da yace ai kammala karatun kasafin da rattaba mai hannu cikin kwanaki uku kacali ya nuna akwai abubuwan da aka yi su a kudindine.
Wannan kasafin kuɗi shi ake ga maka soki burutsu domin me ƴan majalisa har yanzu ba su san kansu su ƴan majalisa ba.
Amma ai akwai fahimtar juna ne.
Ba magana fahimtar juna a gwamnati. Ana maganan check and balance ne. Ana maganan ka kalli abin da yake yana kan doka ko ba shi akan doka. Ta ina za a kawo kasafin kuɗi cikin kwana uku da kawowan shi har da sa hannu. Wannan ya saba mu hankali, ya saba mu tunani, ya saba mu tsarin demokradiya na cewar gwamna daban ko shugaban ƙasa daban, majalisa daban, bangaren shari'a daban.
Amma cewa kuke ina a zauna a fahimci juna, wannan kila kafin a kawo kasafin ma duk an fahimci abin da aka
ba shine ake maka tadi ba. Sun zauna sun karanci yanda kasafin kuɗin bare ya kasance, an samu canjin yanayi. Yanzu kasafin kuɗin gwamnatin tarayya ai akan dala 77 aka yi, amma mai nawa ake saida? Sai ka mai ya sauko ganga dala 74 zuwa 73. To kaga irin abin da ake gudu kince aka ce sarsashe ne. To su kansu bare wannan ƴan karan kadamiya
ba fahimta cewa gabanin majalisa bane.
Ina shugaban majalisa? Ai wannan fa shi dan majalisa, shi majalisan
majalisa. Amma za a aikace ba shugaban majalisa
bai an kaga majalisa.
To waye shugabanci majalisa?
Shirme ne, ba tsarin mulki bane, ba doka bane. Dole sai da speaker, rantsatsan speaker, deputy speaker ne. An ce kar an kasa zabi speaker. Ku zauna kai kun zama raƙumai da akala, kun manta ku ƴan majalisa ne, kuna rike da bangaren gwamnati ne na daban wanda tsarin mulki ya kafa ku.
Sai dai su masu bibiyar yadda ake gungura gwamnati irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja cewa suke ciyo curin bashin da ake wa Nigeria ne yasa kullun ake ta faman ganin ta tsugune.
Tabbas shi bashi yanda yake a Nigeria abin tayar da hankali ne kuma abin tsoro ne. Makomar mu da irin wannan tafiya ta bashi na trilioli irin wannan masu dumbin yawa ba ta nuna wato hanya mai bullewa, kuma abu ne wanda idan muka ga yanda duniya ta sa gaba da irin wannan al'ada da muka dauka na wato karban bashi, to a gaskiya muna da babban matsala wacce ba za a iya wato tsinkayar yanda za a fita daga cikin ta ba, saboda duk gwashin da za a ce maka an dauka ba za a iya tabbatar maka da cewa idan ba a karbi wannan kudin ba kasar ba ta da yanda za ta fitar da dukiyar da za ta iya karmutuwa daga jikinta ta tabbatar da wannan abun ba. Na biyu, ba za ka iya tabbatar da cewa wannan abun ci gaba bane. Za ka ga in ta lalaba ko abun wasu za su samu riba ne, ko abun za a je a tarotsa shi a wuni, ko kuma abun sharholiya ne. To sai ki ga yawancin bashin da Najeriya ta ci musamman shekara 8-9 da ta wuce na cikin gida bashin cinyewa ne.
Game da biyan karin albashin wata guda kyauta da aka yi wa ma'aikatan jihar Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara ne ya ce ai tasirin tallafawa talakawa ma'aikata wani abu ne sananne.
Idan ka duba yanzu halin da al'umma take ciki a Najeriya ballantana ma jihar Zamfara, dole ne ka yi yunkuri ka ga wace hanya za ka bi don taimaka ma al'umma. Shi yasa na ce lalle a biya wannan albashi.
To amma ina aka samu kuɗin ƙarin ko ba da wannan albashi na wata 13 da kuka kira shi?
Kamar yadda aka sani, mun samu kanmu cikin wani irin mawuyacin hali na halin ƙaƙa zamu yi ballantana ta harkar kuɗi. To amma alhamdulillah mun bincika da muga cewa dai ya kamata duk da wannan rashin da ake da shi mu yi wani hubbasa wanda al'umma za su daɗi, wanda zai kawo sauki a rayuwarsu.
Baka ganin idan kuka sa wannan kuɗin da kuka ƙarawa ma'aikata albashi na wata 13 wani bangaren tsaro kamar zai fi zama abinda talakawa ma za su fi cin more shi?
Yayi Umar, idan ka duba rashin tsaro me yake kawo shi? Talauci. Saboda haka wa'annan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za mu bi don kauda talauci, kuma wannan kauda talauci shine zai kawo tsaro, saboda idan mutane za su ci su sha kuma a masa adalci, to na yi imani ta'addanci shi ma zai rage.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kullun aka waye gari fa kwana guda cikin kwanakin da aka kebe musu ne ya kone. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1239 ne su yi sallamar sakin kujerin da dama su suka daddanne. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku, musamman da Umar Faruk da ke fadar shugaban kasa a Najeriya, sai kuma mamman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga yankunan karkara da birane. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla masu saurare, yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا فان بن صالح نصيحتا itace kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa, kar su kawo barna, kar su kawo tashin hankali. Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. A maimakon haka mu dinga addu'a, fad'uhu khawfan wa tama'a, mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah. Da haka 'yan uwan musulmi, a ci gaba da addu'a Wassalamu alaikum.
To madalla, da fatan Allah ya datar da mu masu sauraro, anan ne kuma za mu ja labulan shirin na wannan lokacin. Sai idan Allah ya kai mu an zuma can da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya da Niger, wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga kammalawar shirin, musamman Sarfi da Hashim da ya taya ni gabatar da shirin, da editor mu ta wannan lokacin Grace Alheri Audu, sai Dadi Bilawi da ya bada umarni, da injiniyan namu na yanzu Musa Kelvin Ford. Hawa Sharifi muku, fatan alheri daga nan birnin Washington DC, sai anjiman ku.